الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم الفقراء القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك. ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء، واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح. وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، وقيل إلى صوفة بن عد بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك. وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى الصفاء، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي ولم يقل صوفي. وصار أيضا اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث. وقد تنازع الناس أيهما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. وهذه المسألة فيه نزاع قديم بين الجليد وبين أبي العباس بن عطاء. وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان، والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى، حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل، قال أتقاهم. قيل له: ليس عن هذا نسأل؟ فقال: يوسف نبي الله ابن يعقوب، نبي الله ابن إسحاق، نبي الله إبراهيم خليل الله. فقيل له: ليس عن هذا نسألك؟ فقال: عن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فته. فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسألة شيم البركة مسألة عثمان ابن عفان أنا قدنك أجكي ولم كانوا أيو لتنم شاشدة قوات الرجب هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دريه دا 30 داع وان دا كما يزو ليلي دا 20 دا تقوس قوات الشدة ميلادية تدبو في دا قومة اولا مجلسينا منماكو ماكو عند ويكي كراتو اشكل تاكي ميسونا الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان وان دا كما وانا شدة دا رسومنا 20 دا شدة كو idan ba manta ba fasalin da malam ya kulla wanda yake magana akan su kansu waliyai bayan bayanin da Allah ya yi a game da waliyai da bayanin da ya yi na alamar waliyi cewa wanda yake imani yake tsoron Allah to ya zan yi ai su za su gaya wa ni kam ai ba zan fasa karatu ba dan ba aji ina mai gyara bayana gumba bai bayanin suwa ne ne waliyai ya faɗi alama guda biyu rak wadantacce take bayyana kowa ne ne waliyi alladhina amanu wa kanu yattaqun to shine yake kuma bayanin cewa shi wali ba wani mutum ne da yake da wani suna nashi na musamman ba sabanin sunan da Allah ya sawa musulmi, a kira mutum musulmi ko mumini, baya da wani suna na musamman da za a ce wannan sunansa ne shi in yana waliyi zai sawa kansa wannan sunan, kamar yadda ba shi da wata sutura tashi ta musamman a ce ga suturar waliyai, kayan da waliyai suke sawa ko hula ta musamman ko takalmi, ko a ce akwai wani gida na musamman irin na waliyai wanda in ba waliyi ba ba mai shiga irin gidan, ko in kana waliyi dole ka gina wa kanka irin wannan gida, kuma waliyai a ko ina ana samun su, duk inda aka samu mai imani mai tsoron Allah an samu waliyi, ana samun shi a cikin nau'ukan mutane daban-daban, ana samun waliyi a cikin malamai, ana samu a cikin attajirai, ana samu a cikin sarakuna, ana samu a cikin talakawa, ana samu a cikin masu wadata, ana samu a cikin maza, ana samu a cikin mata. Saboda haka sha'anin walittaka ba wani abu ne da aka yi masa iyaka, aka ce ko sai malamai ne za su zama waliyai, ko sai shehinai ne za su zama waliyai, duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu a gurin Allah to sunan shi waliyi, ko ka kira shi waliyi ko baka kira shi ba Allah ya kira shi da waliyi. Saboda haka waɗannan sifofi guda biyu rak su ne sifofin da za ka fahimci ko ake sa tsammanin mai su shi ne waliyi. Amma duk wasu ƙare-ƙare da aka riƙa yi na wasu sharuɗa da wasu hanyoyi da ake ganin duk wanda zai samu walittaka sai ya bi su, su ne malam yake so ya gaya mana cewa waɗannan ba su da asali. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kowa in dai ya musulunta, ko a ce musulmi ko a ce mumini, sannan daga baya ake bayanin wani sahabi ne saboda a tantance wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi, ya mutu akan imani da wanda bai gamu da manzon Allah ba ko da kuwa ya yi imani da shi. Bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, sai aka riƙa tantance kuma sahabi, a ce wannan sahabi ne, wannan tabi'i ne, don a ce kamar yadda za a ce wannan Bakano ne, wannan Bakatsine ne, don a tantance mutumin Kano da mutumin Katsina da mutumin Daura. Wannan ta gaba shi da alaƙa da sanya wani cikin waliye ko fitar da shi. In an ce mutum mumini ne, ko aka ce shi musulmi ne, ko aka ce shi sahabi ne ko tabi'i ne, wannan duk wani abu ne wanda yake nuna abu guda ɗaya. Ana iya samun wato waliyai waɗanda suke masu tsoron Allah a cikin kowane sirfi, kamar yadda malam ya faɗa. To shi ne nan yake so ya gaya mana a batun sufanci da asalin kalmar sufanci da inda ta samo asali, domin wasu suna ganin ba a samun waliyi sai a cikin sufayi, ko duk wani sufi waliyi ne, ko in kana son ka zama waliyi sai ka riƙi wata ɗariƙa ta sufanci sannan za ka zama waliyi, ko sufaye suka yadda da waliyi wanda ba sufi ba bai yadda da waliyai ba. To shi ne Ibn Taymiyya yake so ya fito mana da asirin asalin ma kalmar sufancin daga ina ta samo asali, don ka ƙara fahimta cewa ai ita wannan kalmar sufanci ba ta da alaƙa da batun walittaka, tunda daman can akwai waliyi ɗin tun kafin a samu ita wannan kalmar sufi ɗin. Ashe kaga ba ita ce take tantance ma waliyi ba, ko a ce sai mutum ya zama sufi sannan zai zama waliyi, ko duk wanda yake sufi ne to waliyi ne. To shine yake cewa wa kana salafu yusammuna ahla ad-din wal ilm al-qurra, magabata sukan kira ma'abota addini da ma'abota ilimi sukan ba su sunan al-qurra, sukan ce da su al-qurra'u. Al-qurra'u ba ana nufin kawai makaranci ba, ana nufin masu yin ibada, malamai ko kuma masu ibada, duk ana ce da su al-qurra. Fa yadkhulu fihim al-ulama'u wan-nusaku, malamai da masu ibada duk sun shiga ƙarƙashin kalmar al-qurra. Kamar yadda wani yake cewa laqad ba'a shahrun dinahu bi khariqatin faman ya'manu al-qurra'a ba'daka ya shahru, kaga anan ya kira shahar qurra saboda yana daga cikin malamai a zamanin sa, sai kuma ya sayar da addininsa da yar jakar kuɗi kaɗan, domin an zarge shi ne da cewa ya sace ma wani abokin tafiyarsa kuɗinsa, da shi kuma makaranci ne. Shi da yake cewa to shaharu ya sayar da addininsa da wata jakar kuɗi kaɗan, faman ya'manu alqurra'a ba'daka ya shaharu, to wai zai yarda da makaranta bayan abin da kai. Kaga kuma duk wani wanda ya zo da siga ta malinta sai a ƙi yarda da shi,
sai a ce ku kyale su ga nan shaharu duk makaratunsa da alqur'ani da neman ilimin da ya rika fita gari gari kuma gashi ya taba kawon wani da aka ku yarda da su ash-shahid anan kaga ya kirawo waɗanda suke makaranta ko masu ilimi da kalmar alqurra thumma hadatha ba'da zalika ismu sufiyya wal fuqara sannan sunan sufiyya yazo daga baya ya faru daga baya haka dan sunan al-fuqara yazo daga baya wasmu sufiyya huwa nisbatun ila libas as-sufi sunan da sufiyya asalinsa wato sanya tufafi na suf sanya tufafi na gashin dabbobi wato tumakai ko abin nan raguna ko abin nan ko tumakai malai ce hadha huwa sahih wannan ita ce magana mai inganci wajen tantance asalin kalmar sufiya asalin kalmar sufiya an samo ta ne da kalmar as-suf as-suf kuma ana nufin gashin tumakai wa qad qila innahu nisbatun ila safwatil fuqaha wasu kace a ai sufiya asalinsa an samo ta ne daga safwatil fuqaha wato malamai tatattun malamai masana Allah wa qila wasu kace ila sufa ibn ad ibn tabaqa qabilatun min al-arab kanu yu'rafuna bin-nusuk wasu kace a asalin sufiya ana jingida su ne zuwa ga wata kabila sufa kabila sufa wata kabila ce daga cikin kabilun larabawa shi sufa din sunan shi al-ghaus ibn murra ibn akhi bani tamim ibn murra to kabilar sa wato ƴaƴansa da jikokinsa su ake cewa sufa domin shi aka fara yi ma wannan lakabi sufa tun a jahiliya ne wannan kafin zuwa musulunci an ce wata mata ce take ta haihuwar ƴaƴa mata sai ta yi bakancan in Allah ya ba ta ɗa namiji to za ta kai shi gindin Ka'aba ya yi wa Allah hidima to shi ne sai ta samu wannan ɗan wanda aka sa wa al-Ghaus shi ne ta haɗa shi ta kai shi gindin Ka'aba ta ajiye shi domin ya riƙa yi wa in ya girma ya riƙa yin hidima ga alhazai to sai zan ƴaƴansu shi wannan mutum da suka taso suka girma da jikokinsa sai zan su riƙe wannan muƙamin su ne suke ba da umarni ga alhazai a fita mina daga mina a tafi arafa daga arafa a dawo mina suke ba da izini su ce lokaci ya yi yanzu a tafi lokaci ya yi sannan suna yi wa alhazai hidima wato sun shahara da wani abu na nau'in bauta tun a jahiliya saboda haka duk wani wanda yake shi ma ya killace kanshi domin bauta sai a riƙa jingina shi da wannan kabilar a ce da shi sufi haka wasu suka faɗa waqila ila ahli sufa waqila ila ahli sufa wasu suka ce a'a ai asalin kalmar ko sufi ana jingina ta ne zuwa ga ahli sufa kamar yadda muka yi magana a baya su ne talakawan sahabbai da suka yi hijira sun bar dukiyoyinsu sun zo Madina kuma ba su da dangi a Madina kuma ba a samu wanda yake da gurin da zai ba su masauki ba sai ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su zauna a masallacinsa anan suke zaune har lokacin da mutum ya samu gurin da zai koma ko ya samu kudin da zai gina gidansa ko ya sayi gida sai ya kaura kuma ya koma gidansa to wanda suka zauna a wannan gurin shi su ake kira a ahli sufa to wasu suka ce ai su ma sufaye asalin su sune waɗannan da suka zauna a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sun tsare kansu ne domin bauta kawai sun kifuta ko ina sun tsaya a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam anan suke yini don su bauta wa Allah ba sa fita kasuwanci ba sa fita komai sai dai zauna idan lokacin ibada yayi sallah yayi ayi sallah da su lokacin ba sallah ba kuma su ta zikiri suna tasbihi don haka duk wanda ya ce kansa sufi to yana jingina kansa ne zuwa ga waɗannan mutane waqila ila safai wasu suka ce a'a ai shi sufi asalin kalmar daga safa ne safa shine tacewar zuciya safa'un nafs safa'ul qalbi min al-kadar wato tacewar zuciya da tsarkinta daga dukkan wani gurbataccen hali ko gurbatacciyar aqida saboda ka sufi shine wanda ya wanke zuciyarsa suka ce shine wanda ya wanke zuciyarsa ya tsarkake ta bata kunshe da wani abu na kullata ko jiji da kai ko riya ko girman kai ko ganin fifiko akan wani banda Allah babu abinda yake cikin ta. Suka ce to wannan shine sufi daga kalmar safa'u ne safa'ul qalb tacewar zuciya da tsaftace ta. Wa qila ila safwa ci a an wasu suka ce a ai kalmar daga safwa ne, safwa shine zababbu cikin halittar Allah wanda Allah ya zabe su ya fifita su ya ba su wani karfin hali da kokari wajen ibada, saboda haka su zababbun Allah ne. Don haka aka ce sufi ana nufin zababbe wanda Allah ya zabo shi cikin jama'a ya fifita shi akan sauran ta hanyar yawan ibada da zikiri da haylala da tasbihi da tsoron Allah. Don haka kullun zuciyarsa tana tare da Allah, zababban Allah ne. To daga nan aka samo kalmar sufi. Wasu suka ce a kalmar sufi an samo ta ne daga as-saffil muqaddam baina yadayi Allahi ta'ala, sahun da yake gaba ga Allah, wato sahun gaba a gurin Allah, a fadar Allah. Kaga sufi shine wanda Allah ya matso da shi kurkusa da shi ya zama shi a sahun gaba yake a cikin fadar Ubangiji. Saboda haka kaga a cikin halitta ya samu daukaka, ya samu fifiko, ya dala dukkan wani wanda bai bi tafarki irin nashi ba. Don haka dan suna sahun gaba aka ce da su sufi sufayi. Malam yace wa hadhi aqwalun da'ifa, duk waɗannan maganganu ne masu rauni. Fa innahu law kana kadhalika laqila sufi aw safai aw safawi aw safi wa lam yuqal sufi. Da duk wanda ya fahimci harshen larabci zai san nisba zuwa ga waɗannan abubuwa da aka ambata ba za ta zama sufi ba ga wanda ya san ka'idar nisba a larabci. Idan an jingina su ne zuwa ga suffa, ahlus suffa, to sai a ce sufi, ba za a ce su ina wannan wawu, ina aka samu wannan wawu din, kaga wannan wawu din ta kauna asiri, ya nuna kenan ba suffa bane. Idan kuma ila safwa ne ko ila safa, sai a ce safa'i, safa'i, ba za a ce sufi ba, safa'i idan ya zama nisba ce ila safa, ko safwa a ce safawi. Idan ila safwatul fuqaha ko ila safwa, sai a ce safawi. Idan kuma ila safi ne sai a ce safi. To kaga dai sufi dai ya ki fitowa a nan. To kenan ba su da alaka, duk wannan abin da kuka ji ba da alaka da sufayi. Har gara ma sufa shi wancan mutum na jahiliya. To kaga an koma da kai zamanin jahiliya, abu ya lalace. Ake kai asalinka zamanin jahiliya ka bayyana. A ce ka bar musulunci ka tsallake sa bai duk ka tafi ka jingina kanka da zamanin jahiliya. To kaga wannan ba dadin ji. Ba haka su ma ba za su yadda da wannan ba, ko da kuwa nisbar za ta zama ta hau kan mizani na larabci, to ba za su amince ba. A ce sufa da sufi za su tafi daidai. Saboda haka kuna kwaikwayon wata kabila ce a jahiliya. To kaga ba zai amince da wannan ba. Amma ka ce asalinsa su ne su Abu Huraira, kaga zai ji daɗi, zai yi tsalli. Ka ce da shi asalinsa shi ne tacewar zuciya safa, zai ji daɗi. To amma kuma ka ƙi amincewa da wannan, domin ƙa'idar larabci ta ƙi ba da wannan damar. To kuma waɗannan tarifa ɗin duk da Ibn Taymiyyah ya kawo, ba wai shi ƙirƙiro ba, su da kansu sufayen su suka riƙa faɗar waɗannan maganganu. Wani ya ce asalinmu kaza ne, wani ya ce a asalinmu kaza ne, wani ya ce daga safu ne, wani ya ce daga safa ne, wani ya ce daga suffa ne. Kowa yana faɗar abin da ya ga dama. Wannan me yake nuna maka? Yana nuna maka abin bai da asali. In yana da asali kai tsaye za a fahimta. Da an ce malikiya, me asalin malikiya? Maƙaunan wahidan Imamu Malik. Hanbaliya, Ahmad ibn Hanbal. Hanafiya, Abu Hanifa. Shafi'iyya, Imamu Shafi'i. Wato ƙaunan wahidan ba za ka samu ana ta wato kama-kama ba, a ce kaza, wani ya ce kaza, saboda abin yana da asali. Amma wannan tun da abu ne wanda yake ba ya da tushe, ko tushensa ba mai kyau bane, to kowa zai yi kokarin ya gyara abin dan ya zan ya karbu. To in ka faɗi naka, abokinka da yake wani guri bai san me ka faɗa ba, shi kuma aka tambaye shi wani abu zai faɗa, shi ma wancan aka tambaye shi wani abu zai faɗa. To kaga wannan shi yake nuna cewa shaci fada ake yi in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun zato kawai kuke bi da shaci fadi in ba haka ba to sai a kawo magana guda daya yanzu bakin ku ya hada guda daya yanzu duk wanda yake ba maliki zai ce maka asalin mazhabar malikiya Imam Malik ba haka samu wani ya jingina ta zuwa ga maliku daban wani malikun daban ba yace mu asalin mu wani maliku ne a Basra ko mu asalin mu mulki ne sarki ne ko a zaka ji magana daya ce wanda yake nuna maka asalin sananne ne kowa ya san shi to kaga tun daga nan zaka fahimci cewa ita kalmar sufi ba ta da alaka da walittaka tunda amma ka sada tantance ina za a sata shi Allah ya yi bayanin wali kuma waliyin nan daman can akwai shi tun da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shiryarsa a doren ƙasa akwai wali fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun daga tun san da Allah ya saukar da annabi adam alaihi salam a doren ƙasa ya ba shi shiriya to duk wanda ya bi shiriyar Allah shine masoyin Allah kaga ashe akwai walittaka tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shiriyarsa ga dan adam haka annabawa sune safuwa tatattu a cikin waliyan Allah har zuwa kan annabi har zuwa kan sahabbai manya-manya har zuwa kan tabi'ai duk waɗannan waliyai ne kuma dukkanin su babu wani wanda aka kira shi sufi kaga ashe ba wato rigima ce kawai da daru ka zo ka dauki walittaka kawai ka sa ta a cikin batun sufanci ka ce sufaye su suka yadda da wali wanda ba sufi ba zai yadda da wali ba ko a'a sai ka bi ta cikin sufanci ka zama wali in ba ta haka ba to komin tsoron Allah ka da imanin ka ba za ka zama wali ba in kuma za a zama wali ba tare da sufanci ba to me amfanin sufanci kenan ba ya da wani amfani to faɗaɗa wannan magana da Ibn Taymiya yayi wato wajen ya zaƙulo asalin ita kanta wato shi kansa wannan batun sufanci din sanin kowa ne cewa a zamanin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama mu'minai mu'minai ake kiransu ba mu taɓa jin wani sahabi an ce da shi sufi ba baka taɓa jin an ce Abubakar as-sufi ko Umar as-sufi ko Uthman as-sufi sai ka ji ma wani babbara kai haka ko so zaka ji babbara kai amma kalmar al-mu'min Abubakar al-mu'min al-muslim zaka ji babbara kai to kaga wannan ita ce shine sunan da aka sani amma kace Abubakar as-sahabi yayi ko bai ba ba wanda ba zai ji cewa babbara kai kuma kowa zai na'am ba wanda zai ji dan tace Abubakar as-sahabi Umar as-sahabi al-mu'min al-muslim kaga waɗannan sunaye ne masu asali ko kace al-muhajir ko kace Jabir ibn Abdullah al-Ansari kaga duk sunaye ne masu asali wanda sahabbai suka kirawo junan su da shi al-Qur'ani ya tabbatar da wannan was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar to haka al'amari ya cike ba zai tafiya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya zan yana umartar sahabbansa da bautawa Allah amma dukkan wani wanda yake kokarin ya wuce iyaka wajen bautawa Allah ta hanyar shigo da wasu abubuwa da hankalinsa zai yi masa barbararsu zai kokare da dakatar da su mutane guda uku da suka zo suka tambaye mata annabi sallallahu alaihi wasallama game da yadda yake ibada suka gaya musu yadda yake sallah da yadda yake azumi da sauran ayyukansa na ibada sai mutanen nan uku suka ga kamar su ya musu kadan suka ga cewa shi manzon Allah ai manzon Allah ne Allah ya gafarta masa ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara su kuma ya kubayi ne suna buƙatar su ƙara ƙaimi sama da yadda manzon Allah yake yi dan sai yace shi sallah zai rika yi da'iman ba zai yi bacci ba wani yace shi azumi zai rika yi kullun ba ranar da za a gaishe ya ci wani abu wani kuma yace shi ko ba zai auri mata ba da aka zo aga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ai minbar yawo yace me yasa wasu mutane ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza wallahi inni la a'lamukum billahi wa akhshakum bihi walakinni usalli wa anam wa asumu wa aftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni kaga bai dore musu gindi ba yace me yasa wasu mutane me ya same su ne za su je suna magana su ce kaza su ce kaza yace to na fi ku sanin Allah na fi ku sanin waye ne Allah na kuma fi ku tsoron Allah amma duk da haka ina sallah qiyamul layl kuma ina yin bacci sannan ina azumi wata rana in ajiye Aisha take cewa wata rana manzo Allah wani lokacin yana azumi kai ka ce baya ajiye wani lokaci kuma in ya bari sai ka ce kaman ma baya yi ce kuma ina auren mata don haka duk wanda ya ce baya son sunnata ya rika kwaɗayin barin sunnata to ba ni ba shi kaga sai yayi maganin wannan bai bar wasu sun fito da wata hanya ba ta musamman wacce ta saba ta shi da aka gaya masa ga wata ta yi bakance ana ce ita haula ta yi bakance ita za ta yi za ta tafaji a ƙafa ita ba za ta hau abin hawa ba wato saboda ta nuna cikar tsoron Allah da gudun duniya da kuma wahalar da kai saboda Allah daga manzo Allah ce muruha faltarka bi ku umarce ta ta hau abin hawa daga shi ma manzo sallar da ya tashi yin haji sai akan abin hawan dan kanka dauka cewa in ka fi shan wahala ka fi lada ka kirkiri shan wahala da gangan ba wacce ubangiji zai kaddara maka ba a kai ka nemi ka sha wahala da gangan wai dan ka fi kowa lada annabi ya nuna ba haka ba lokacin da Isra'il wani mutum da annabi ya zo ganshi tsaye a cikin rana ya ce wannan ba ka ce a wannan Abu Isra'ila ne me ya faru annabi ce ai shi ya wannan mutum ya yi bakance azumi zai yi ba zai yi magana da kowa ba kuma ba zai zauna ba kuma ba zai shiga inuwa ba wato dan ya nuna wa Allah cewa shi ya yi duk wahala ya sha saboda Allah annabi ya ce ku umarce shi ya shiga inuwa ya zauna kuma ya mutane magana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada damar kofar bude wannan kofar ba da sunan bautar Allah ai ta kawo abubuwa ana karawa akan wanda shi ya koyar sai ya hana wannan to al'amari sai ya tafi yadda ake so duk wani wanda ya dan motsa zai yi wani abu da tunaninsa da harkalinsa ba yadda shari'a ta dora shi akai ba sai manzo Allah zai nuna a ba a haka to kaga irin wannan yanayin ba yadda za a samu sufi ko zai yi ba zai yi ba saboda babu maganar ka kirkiro da tunaninka ko ka nuna Allah iya yi abinda bai sa ka ba ka nuna kai za ka yi dan ka birge shi manzo Allah duk bai bude wannan kofar ba duk wanda yake son ya sadu da Allah to ya biyo ta sunnarsa yayi abinda yayi ya bar abinda ya hana in ya haka ya gama komai ba ka wannan ba ta samu ba a lokacin sahabbai bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ma sahabbai basu bar mutane sun yi abinda su ga dama ba da zarar suka ji labarin bayyanar wani yana kokarin kare-kare nan da nan sai su je su saka masa birki su kuma nuna masa abin da yake yi ba daidai bane kamar kisa Abdullahi dan Mas'ud da mutanen da aka zo an gaya masa da sassafe Abu Musa al-Ash'ari ya zo same shi da asuba yace to ya Abu Abdurrahman ka kawo dauki ga wasu can da baro su a masallaci wani ya tashi yana ba su wuddai 100 tasbihi 100 halala 100 abin nan kabbara 100 yace ku yi kaza 100 su yi ana yi yana yi suna bin bayansa nan da nan Abdurrahman da Abdullahi ibn Mas'ud ya je ya same su a cikin masallaci a Kufa yace laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtum Muhammadan wa ashabahu illa kun zo da wata bid'a kaga kira abin bid'a kun zo da wata bid'a kaga ashe kaga abin da ya saba sunna kace bid'a ba zafi bane wannan shine daidai kun zo da wata bid'a ta zalunci yanzu kun fi Muhammad da ashabansa ilimi a wata ruwayar yake cewa da su ko dai ku zan kun fi annabi da sahabbansa ilimi ko kuma kun bude wata kofa ce ta bata wanne ne daidai sun bude kofar bata ne dan kuwa ba wanda daga cikin zai bigi kirji ya ce ya fi manzon Allah ko ya fi sahabban manzon Allah ilimi bai isa ba suka ce ya Abu Abdurrahman lam nurid illa alkhair Abu Abdurrahman fa alkhairi muka nufa abin nan ba istighfari tasbihi haylala me yayi a ciki irin yadda ake gaya mana mu ma yace lam nurid illa alkhairi muka nufa tasbihi ne da talili da tamini to menene a ciki yace da su fa kam min murid lil khair lam yusib mutum nawa ne ya dirkaki alkhairi amma ya kasa cin masa yana tsammanin alkhairi ne amma ba alkhairi yake dirkaka ba, wani abu daban yake dirkaka. Saboda niyyar ku ba za ta gyara abin ba. Kada wani ya ce ai a kyale suna da kyakkyawan niyya, a kyakkyawan niyyar ka daban, aikin da za ka yi daban. Haka shi aikin da ba shi da asali ko Allah ya hana, kyakkyawan niyya ba ta gyara shi ba. Ga mutum ne ya dau giya yana kwankwada ya ce kunun zaki yake sha shi da kyakkyawan niyya, ko ya ce ma zanzan ina kyakkyawan niyya akan abin da nake, kaga da aikin banza ne. Kamar wanda ya ce shi ya yi zina da wata armiya don ya ci mutuncin ta, kaga da ci mutuncin ta, wai kaga zina yayi da kyakkyawan niyya. To kaga shi ya ci mutuncin kansa, ita ce ta ci mutuncin sa, ba shi ya ci mutuncin sa ba. Ta bata masa addininsa, ta bata masa rayuwarsa. Saboda haka kyakkyawan niyya ba za ta gyara abin da yake laifi ba ne, abin da ba shi da asali. Za ka koda za mu ce wane niyyar su mai kyau ce, wannan ba za ka hana kuma mu soki abin da ya ba daidai ba, wanda shi ne tafarkin masu adalci. Idan zo kula cewa niyyar mutum mai kyau ce amma kuma ya kasa cimma daidai, sai su yabe shi wajen kyan niyyarsa, amma kuma za su tsaya da shi ci gaba da abin da yake yi ba. Sai a faɗakar da shi cewa abin nan da kake ya saɓawa doren shari'a, ya saɓawa doka, wannan niyya taka ka rike niyyarka, amma abin da kake ka bari. To da haka sahabbai a zamaninsu ba su kyale wannan ya ci gaba ba. Lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya ji labarin wani da ake kira Mu'abbad ibn Yazid al-Juhani al-Ijli, Mu'abbad ibn Yazid al-Ijli mutumin Kufa ne, ya fito da wata hanya wanda yake kiran mutane a kanta na cewa su kaurace wa cin abinci da cin kayan daɗi da sa sutura mai kyau, su yawaita ibada, su yawaita sallah ba ƙaƙƙautawa. Ƙarshe ma ya fitar da su daga cikin gari, aka ya kuma can bayan gari suka yi bukkokinsu, inda za su yi ta yin sallah ba ƙaƙƙautawa, kuma za su ci abinci mai daɗi ba. To Abdullahi dan Mas'ud da ya ji wannan, shi ma sai da ya je ja kunnensa, duk da dai bai ji maganarsa ba, ya ci gaba da abin da yake. To wannan a zamanin sahabbai ba su zura ido ba, sun rika tsawatarwa kada a bari wani abu bid'a ya shigo addini. To haka abu ya ci gaba da tafiya har lokacin da aka fara samun bayyanar waɗanda suka bawa kansu siga ko sifa ta su ubbad ne, wazo zuhad ne, masu gudun duniya ne. Dalilin bayyanar su, kun san a zamanin Sayyidina Ali, tun ma lokacin ƙarshen khalifancin Sayyidina Usman da lokacin Sayyidina Ali, an samu fitintunu wanda wasu maƙiya musulunci suka zo suka haddasa a cikin musulmi, aka yi kashe-kashe da rigingimu. To wasu abin yana damu, sannan kuma daular musulunci ta ƙara faɗi a wannan lokacin. Musulunci ya shiga wasu ƙasashen da ba a tsammanin musulunci zai shiga wata rana, irin su Farisa. Ga daular Farisa ta rushe tun zamanin Sayyidina Umar, haka nan ga daular Rumawa ana ta cinta da yaƙi, ana ta cinta tun zamanin Sayyidina Abubakar har aka zo zamanin Sayyidina Uthman, duk ana ta cin wannan daular da yaƙi, ana ta kwace garuruwa kamar su Sham da suke ƙarƙashin su, duk aka kwato su suka dawo hannun musulmi. Baitul Maqdis ta dawo hannun musulmi, aka samu sababbin musulmi daban-daban sun shigo musulunci, sannan kuma hanyar rayuwa ta ƙara yalwata ga musulmi. Abinda da musulmi yake wahalar samu na abinci ya zan ya sauƙaƙa, don haka sai aka samu mutane da yawa sun raja a kan duniya. Wannan ta sa wasu suka ga ya kamata su fito su yaƙi wannan abin na raja'ar da mutane suka yi a kan duniya da nemanta da tarata da cin moriyarta. Don haka sai aka samu al-ubbad ko az-zuhad, ana kiransu at-tawwabun ko al-bakka'un, su ma lokacin ba a fara ce musu sufayi ba. At-tawwabun ko al-bakka'un, at-tawwabun wato su sun tuba daga irin rayuwar da mutane suke yi ta shantakewa da mantawa da Allah da rashin bautar Allah da nutsuwa cikin harkar rayuwar duniya, su sun tuba daga wannan. Ko al-bakka'un wato masu yawan koke-koke, da zarar ya wuce ya ji ana karanta al-Qur'ani yayi ta kuka, in ya dau al-Qur'ani yana karantawa yayi ta kuka, in a sallah ne ana karatu Qur'ani yayi ta kuka, da dalili ko ba dalili yayi kuka, na san shi kansa kukan akwai inda in an yi kukan kai da kanka ka san akwai dalilin kukan, amma akwai inda aka yi kukan sai ka rasa me alaƙar ayar nan da kuka. Sai kan Allah ta yi ana maganar aljanna ka yi kuka domin kana ga kamar halin da kake ciki, in Allah bai maka lissafi ba wataƙila ba za ka samu aljannan nan ba, wanda ya sa ka yi kuka zuciyarka ta karaya. Kaga akwai dalili, ko ana faɗar azaba ka tsoranta ka firgita ka fashe da kuka, wanda duk da dalili mutane za su fahimci dalilin da ya sa kake kuka. Amma a zo ana ta yasa alura ka adal mahizi kul huwa adal fa adal zulun nisa kuma ka fashe da kuka. Me? Me alaƙar yasa alura ka adal mahizi da kai kuka, ko ya yi wannan idan tsallaktumun nisa fa tsalliku wanda sai ka fashe da kuka. To sai zan sun shahara da wannan ɗayan su ma inda zai ji ana karatu zai iya suma. To a wannan lokacin Asma bintu Abi Bakar Siddiq da Abdullahi ibn Zubair da irin su Muhammad ibn Sirin suka yi fara musu intari. To kowa da abin da kuke gaskiya sabon manzo Allah mu bude suna haka ba. Ba mu ji ana karatu ba sai da Abu Bakar ya yake jiki ya faɗi. Na'am ayi kuka inda ya kamata ayi kuka, amma a yanke jiki a suma. Wani ma ya sheke wani ma a ce ya rasa ransa saboda ya ji an cewa idal ba'udatu su'ilat, ya faɗi ya suma ya mutu. Har ma ita Asma binti Yazid take cewa ni ina shakkar ma wasu kawai ɗan damfara ne ba da gaske ba ne. Suka ce inda gaske ne mutum ya hau kan ginin a kan tsororuwar gini a yi karatu ya faɗo. A yi karatu ya faɗo kamar masu jazaba mu. Ka ga da ya yi jazaba ka taɓa aljihunsa zai ce na ganka ba na ina ga jazaba ƙarya ce. Ko in ya yi jazabar a tsira masa allura. A gani in bai kai duka ba. Da saboda haka an samu waɗanda a wannan lokaci sun zama suna da wannan ɗabi'ar, amma duk da haka dai ba wani wanda a cikinsu a lokacin ake cewa da shi sufi. A cikin wanda akwai Amir ibn Abdullahi ibn Zubair yana cikinsu, duk da mahaifinsa yana ja masa kunne akan haka ya daina zuwa cikinsu, ya daina shiga cikin waɗannan mutanen. Akwai irin su Safwan ibn Sulayn, irin su Talq ibn Habib al-Anazi, irin su Afa as-Sulami da sauransu, suna cikin mutanen da suka shahara da wannan. Amma duk da haka ba a fara cewa wani sufi ba wani a cikin ƙarni na biyu. To tafiya tana tafiya sai ma'anar zuhur ta fara ɗaukan wani salo daban, maimakon ƙaura cewa haram da karkashin duniya sai ta zama wani abu kuma daban ake so a nura shi ne zuhurin, sai zama hatta kai ma a haramta halal abinda yake halal a haramta shi. A ce wato mutum ba zai zama mai cikakken mai zuhudu mai tsugudun duniya ba har sai ya mayar da matarsa kamar wanda mijinta ya mutu, hatta ya ja'alu zawjatahu ka'annaha armala kamar da Malik ibn Dinar yake faɗa. Sannan sai ya zan yana bibiyar abincinsa a cikin bola tare da karnuka, wato inda kare yake bi yana tsuntsuntar sauran abinci shi ma ya rika bi, kare na kai sura shi ma na kai sura, suna wawasan loma a kan bola. Sannan zai zama tabbas mai zuhudi ne. Kaga zuhudin an fara bashi wata ma'ana mai munin gaske, ka watsar da matarka ba kai ba ita kamar wacce mijinta ya mutu. Sannan ka watsar da cin halal, ka watsar da cin mai daɗi, ka haramta wa kanka, aka mai da wannan shine zuhudu. Kaga an koma rayuwa irin ta jahiliya. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul allahu adzina lakum am 'ala allahi taftarun. Abinda Allah ya saukar muku na arziki wanda za ku ci ku sha ku yi sutura sai kuma ku mai da shi haram? Allah ne ya yi muku wannan izini, ya ba ku wannan lasisin na ku haramta abinda Allah ya halatta, ko kuwa Allah kuke wa ƙarya? قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وانيني يا حرمتا كاين أدو دا أبنجي يسوكر غبا ينسى دا 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 أبنشي دا أبنشا دا أبنجي يهولي وبا ينسى وانيني سي حرمتا الله تقول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أساسا نمو منيني مؤمنية كأرائي وسط الدنيا sannan ranar gobe kiyama ya zan shi kadai ubangiji ya kebance da wannan ni'ima to sai ya zan an fara bawa wato zuhudu wata ma'ana karkatacciya har ta kai ga mutum ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa ya haramta wa kansa cima mai kyau ya haramta wa kansa abin sha mai kyau ya haramta wa kansa sutura ya ki shiga cikin jama'a ya kaurace wa jama'a aka samu waɗanda suka rika yada wannan mummunar ma'ana din cikin al'umma irin su manyan masu zuhud irin su Ibrahim ibn Adham irin su Malik ibn Dinar Bishr al-Hadi irin su Rabi'atul Adawiyya duk da cewa su waɗannan ta fuskar aqida ba su karkace sun kama wasu hanyoyi da za su nuna aqidar su ta gurbace gaba ɗaya ba amma wajen fahimtar su ga wasu abubuwa kamar abin da ya shafi zuhud nan sun karkace amma a game da aqida to ba ga same su suna cewa wani Allah ba ko su bin kirgis sai su ma Allah ne amma kuma sun fahimci ibada ba daidai ba saboda asasan sun kaurecewa abinda ake kira ilimi ya tunda da zarar ka kaurecewa al'umma ka kaurece jama'a to ilimin ba ka kaurece masa tunda a cikin al'umma zaka zauna kai karatu amma ka koma jeji cikin dabbobi kana rayuwa tare da su a can cikin sahara to kaga babu shakka kai ban kwana da duk abin da ake cewa ilimi to anan ne kuma shedan zai lallabo kuma ya makalewa mutum ya rika yi masa waswasi yana sa masa duk abin da ya ga dama na bid'a shi kuma yana daukar sa addini to a wannan lokaci ne irin Rabi'atul Adawiyya suka bayyana wanda ta bayyana da wani abu da ta shahara da shi wanda ake suke kira al-ishqul ilahi wato bege na Allah tana begen Allah wanda har ta kai ma a lokacin sun fara furta cewa ba sa bautawa Allah dan suna tsoransa ba sa bautawa Allah dan suna fadarin wani abu nashi kawai dan yana Allah suke bauta masa in dan wutarsa ne to ya kona su ba tsoranta suke ba in dan aljannarsa ne to kare ya sa su kamar yadda wani yake cewa ya ubangiji in ina bautar ka ne dan ka sa da aljanna to ka hana ni in kuma ina bauta maka ne dan ka sa ni wuta to ka jefa ni kaga wannan datsali ne ba magana ce da take cike da tarbiya da ladabi ba ko baban mutum ai ba za ka gaya masa ba baban ka ba gaya masa wannan magana ba ya baba kakka dauka ina girmama ka dan kana min wani hisari ko wani abu kawai dalina na ga dama ne in girmama ka dan kana baba kawai kai kenan duk abin da yake yi maka na ihsani kai ka gode shi duk wannan batu da Allah yake tai a cikin alqur'ani na aljanna da abin da ya tanadar a cikin ta na kayan dadi da marmari da waye yace yayi ta ne uiddat lil muttaqina yana ta wato kamar kai abunka duk da ya fada da kai fada duk ne sannan duk wannan tsoratarwa da ake bayarwa na wutar jahannama da abin da yake cikin ta kai a gurinka wanda kake da mazhaba ta al-ishqul ilahi duk ne ba ruwanka kai wannan ba zai tada ikan jikinka ba ba haka ji tsoro ba kaga wannan hanya ba hanya bace ta kwarai don annabawa ba haka suka zama ba sahabbai ba haka suka zama ba duk mutanen kwarai na farko ba haka suka zama ba suna bautawa Allah yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi bauta mana suke raghaban suna kwadayin abin da muke da shi na lada na aljanna wa rahaban da kuma tsoro tatajaza junubuhum an al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna tsoro suna kwadayi da haka duk wanda zai ce baya tsoro ba baya kwadayi ko meye ma a yi masa indan azaba ne shi a yi masa wannan ba za ka sa ya bauta wa Allah ba to wannan suka fara bayyana su ma sannan kuma aka fara samun bid'o'i sun fara yawa, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa, ƙarshen zamanin tabi'ai bayan mutuwa irin su Hassan al-Basri da Muhammad ibn Sirin wanda sun mutu shekarar hijira 110, ƙarshen zamanin tabi'ai sai ya dan wasu bid'o'i manya guda uku sun bayyana, da bid'atul ra'i, da bid'atul kalam, da bid'atul tasawuf. Waɗannan abubuwa guda uku sai suka fara kunno kai. Bid'atul ra'i, waɗanda suke fifita ra'ayinsu akan nasi, yace wannan bid'ar kuma ta bayyana a Kufa, a cikin garin Kufa. Sai bid'atul tasawuf da bid'atul kalam, ilmul kalam, ilimin cece kuce da surutai marasa kan gado da suki burutsu, sai suka bayyana su kuma a Basra a ƙarshen zamanin tabi'ai. Aka samu irin su Amr ibn Ubayd da irin su Wasil ibn Ata, wanda asali da almajiran Hassan al-Basri ne amma suka balle. Aka samu irin su Ahmad ibn Ali al-Juhani, almajiran Abdul Wahid ibn Yazid, almajiran al-Hassan al-Basri, wanda shi kuma yana da ilmul kalam, shine farkon wanda ya fara magana fil qadar. Kun ji ana bid'atul qadar, wannan shi ya fara magana fil qadar a Basra, sannan kuma shine farkon wanda ya fara gina zawiya a musulunci. Shi farko ya fara gina zawiya a Kufa, a Basra. To wannan ƙarshen zamanin tabi'ai waɗannan bid'o'i suka fara bayyana. To daga nan abu sai ya fara kuma gurin ƙasa, har ta kai an fara samun waɗanda za su kirawo kansu sufayi da wannan suna. Wasu suka ce Abu Hashimus Sufi, wani Abu Hashim shine farkon wanda ya fara kiran kansa sufi. Wasu suka ce a wani mutum ne ana kiran shi Abdak ko Abdul Karim ko Muhammad, wanda ya rasu shekarar hijira 210. Suka ce shine farkon wanda ya fara sa wa kansa sufi, shi kuma yana da aqida irin ta Shi'a, yana da aqida irin ta Shi'a. Wasu ma suka ce zindiki ne, Sayyidina Ali ne ya sa masa rigar sufancin, shi kuma Sayyidina Ali manzo Allah ne, shi kuma manzo Allah Jibril ne ya sa masa. To shi Sayyidina Ali bai ma haɗu da lokacin da Sayyidina Ali yake abin ɗinsa, Hassan al-Basri yana yaro ƙanƙani, yana yaro ƙanƙani, bai wuce shekara biyar ko abin nan ba. Sannan Hassan al-Basri yana Basra, Sayyidina Ali yana Kufa, kuma Sayyidina Ali ga ‘ya’yansa, ga Ahlul Baitihi duk ya tsallake su, ya je ɗauko wani yaro a Kufa ya sa masa rigar. Kaga wannan magana kwata-kwata ba ta shiga hankali ba, in har wani abu ne na daraja da martaba ga manya-manyan ‘ya’yansa, su Hassan da Hussein duk da bai san musu ba, sai ya ɗauko Hassan al-Basri. To da yadda za ka san cewa tatsuniya ce. Wasu suka ce a yi ta rigar sufancin farkon wanda ya fara sa ta Annabi Ibrahim ne, wai lokacin da aka zo za a jefa shi wuta an yi masa tsirara, da aka jefa shi shine Jibril ya sa masa wannan rigar. To kaji asalin sufancin, kaga kuma inda aka jefa sufancin, ce shi aka sawa, shi kuma ya sawa ɗansa Ishaq, shi kuma ya sawa ɗansa Yaqub, shi kuma Yaqub sai yi wa ɗansa Yusuf laya da ita ya sa masa a wuya. Da aka jefa shi rijiya yana tsirara, sai Jibril ya zo ya cire ya sa masa ita. To haka ta yi ta yawo, ta yi ta yawo har ta zo Annabi ya sawa Jibril ya sawa Annabi, Annabi ya sawa Ali, Ali kuma sai tsallako sai ya sawa Hassan al-Basri. Shikenan sai ta tafi, duk wanda ya riƙe abin da sai ya sata, suna kiranta khirqa. To duk hadisan da aka ruwaito na wannan malaman hadisi irin su Ibn Hajar al-Asqalani, sai duk ƙarya ne, ba wani hadisi da ya tabbata akan wata riga ko ita wani tsumma. Khirqa ce, wani tsumma ce, duk wanda ya riƙa a sufanci za a sa masa wannan rigar, wannan ba gaskiya bane. To ana haka sai aka kai lokacin da sufanci kuma ya riƙa shiga wani hali mai haɗari, ba batun yanzu gudun duniya kawai aka tsaya ba, ba batun yawan ibada aka tsaya ba, a'a har ta kai kuma yanzu an fara da'awar mutum na iya zama Allah lokacin da su hallaji suka fara bayyana, su hallaji suka fara ɗauko wannan aƙida kuma suka fara yada cikin mutane irin su Abu Yazid al-Bistami. Abu Yazid al-Bistami asalinsa Bafarisi ne, asalinsa mutumin Farisa ne, mutumin Iran ne, saboda shi sufanci kamar yadda manazarta waɗanda suka yi bincike a cikin tarihin sufanci din nan suka gano, wato sufancin da ya samo asali ne daga wasu gurɓatattun addinai daban-daban, ya samo asali daga addinin mutanen China, ya samo asali daga addinin mutanen Hindu, ya ɗebo wasu abubuwa daga mutanen Farisa, addinin mutanen Farisa ya ɗebo wasu abubuwa daga abin nan Yahudanci, ya ɗebo wasu abubuwa daga Kiristanci, wato nan waɗannan abubuwan su ne tsotsuwa da ƙarshe sufanci aka rika shiga ana abin nan. Kun san wato mutanen China yadda bincike ya nuna an daɗe da samun akwai sila tsakaninsu da musulmi, su kuma suna da wasu aƙidoji, akwai wani abu da suke kira tayi din nan kamar Allah ne a gurinsu. To amma ba za ka kai ka sadu da tayi ba sai ka bi wasu matakai zango bayan zango, ana baka tarbiya ɗaya bayan ɗaya har ka zama ka haɗe da shi wannan tayi din. Tarbiya ta farko ka tsarkake ruhinka, tarbiya ta biyu ka yi tarbiyar jikinka ta hanyar azabtar da kanka da gujewa duniya, tarbiya ta uku kuma ka riƙa karɓar dukkan wani saƙo na faɗi tashinka daga tayi, to daga wannan lokacin za ku haɗe ku zama ɗaya. Tun ga kula wannan ya yi kama da matakai marahil ahwal da maƙamat da sufai suke magana, ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza kafin ka kai mataki na ƙoli wanda za ka samu al-fana, abinda suke cewa fana'i. Kaga akwai kamaiceceniya mai girma a tsakanin waccan aƙida ta mutanen China da wannan. Sannan in ka koma addinin mutanen India a babban manyan addinai da suka yi yaɗo a cikinsu, akwai addinin Buddha, akwai kuma addinin Brahma. Addinin Buddha da addinin Brahma din duk ƙirƙirarrun addinai ne wanda wasu mutane suka ƙirƙiro su, suka kuma sanya musu wata koyarwa da tsaura, ta yadda in kana so ka zama walihi a cikin wannan addini to sai ka kakkaɓe duk wani abu na duniya daga cikinka. Shi yasa wanda zai zama a cikin abin nan babban mutum walihi karɓaɓɓe a cikin addinin Buddha ko addinin Brahma sai ya guje wa al'umma, ya shiga jeji, ya haramta wa kansa bacci, wani ya yi takamar shekara 40 bai bacci ba, ko ya tsaya a tsaye na tsawon shekaru bai zauna ba, ya zan yawo yake cikin dabbobi abinda suka ci ya ci, abinda suka sha ya sha sauran. Wannan azabtar da kansa da zai riƙa yi kuma shi a wajensa shi ne ni'ima, shi ne jin daɗi. Idan ya mutu to zai dawo cikin wani ruhi, cikin wani kama ne wanda yake ɗauke da jin daɗi da ni'ima. Idan kuma bai yi wannan ba, ya mutu cikin saɓan shi wannan Brahma ko Buddha, to zai dawo cikin wata kama da zai azabtu, ko ya dawo a matsayin jaki, ko ya dawo a matsayin kare ko biri ko wata dabba da za a riƙa yanka ana ci, wato zai dawo cikin azaba. To kaga wannan yana kama da yadda sufanci ya ɗauko batun haramtawa kai dukkan wasu jin daɗi na duniya, an tsakuro wannan ta'alim, wannan koyarwar an shigar da ita cikin abin nan. Haka nan mutanen Farisa sun tasirantu da addinin mutanen India da Brahma da Buddhanci, saboda haka akwai al-Malawiyya, akwai al-Zardastiyya, dukkaninsu wasu addinai ne waɗanda suke da alaƙa da gudun duniya ko kuma halatta wa kai komai, ka halatta komai zaka iya ba haram. To in ka kula a cikin sufanci akwai abin da ya kama da haka, in ka riƙa kai fana'i ka zama Allah, to kuma babu wanda zai abin nan, fa'abuduhu wa ya'buduni fa'ahmaduhu wa ya'hamaduni, kamar yadda Ibn Arabi yake faɗa. Da haka juna muke bautawa, in gode masa ya gode mu, in bauta masa ya bauta mu, haka yake faɗa a cikin fususul hikam, fa'ahmaduhu wa ya'hamaduni wa a'buduhu wa ya'buduni. Da haka kaga babu wani abu haram, tunda waye zai haramta ma wani, duk matsayinsu ɗaya, ba wanda zai ba wani doka. In zai ba shi doka, to shi ma zai iya ba wa Allah doka. Da haka kaga kawai kowa ya abin da ya ga dama, yadda za ka ce Allah fa'alun lima yurid, shi ma fa'alun ne lima yurid, abin da bai yake so zai yi. To kaga akwai wannan addinin a cikin Farisawa, shine Mazdakiya. Manawiya kuma su ne wanda suke haramta dukkan wani halal ma da jin daɗi. Al-Manawiya waɗanda suke da ilahun nur wa ilahun zulma. Akwai Allah wanda shine haske, akwai kuma Allah wanda shine duhu. Duk wani sharri yana fitowa daga zulma ne, Allah duhu. Duk ko wani alkhairi yana fitowa daga abin nan, daga Allah haske. Wanda za mu zo batu akan wannan a cikin tafsirin suratu Amma insha Allah. Na'am, kiɗa dai yana daga cikin abubuwan da, domin wannan sama ɗin shine zauki, abinda suke cewa sama, wato ka ji wata murya mai daɗi, ko ta kiɗa ko na wani waƙe, wannan ya sa ka samu ahwal, wato ka samu wani hali, wani yanayi na narkewa, ta yadda zaka narke gaba ɗaya, ka fita daga yanayinka na ɗan adam, ka ji baka jin ka kai, ya zama baka jin wujudinka sai wujudin Allah. Wannan duk yana da alaka daga abin da aka samu daga Farisawa ɗin da kuma mutanen China, wannan sama ɗin. To kaga akwai tasirantuwa da wannan. Haka nan Kiristoci su ma suna da irin wannan addinin su, shine rubaniyanci. Mutum ya haramta wa kansa yin aure, ya haramta wa kansa jin daɗi, ya shiga wani ya rayuwa mawuyaciya, wai yana neman yardan Allah. To kaga wannan yayi tasiri ga sufaye. Haka nan su kuma Yahudawa wajen mai da Allah ba wani abu ba, wajen yi wa Allah gatsali, su ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, yadullahi maghdula, ko Allah ya halitta ya gaji, ko wani a cikin attaura kaga wani ya ce ya gamu da Allah a guri kaza. To kaga wannan shi ma yayi tasiri a cikin tafiyar sufayi, shi yasa za a yi wa Allah gatsali ba tare da mutum ya ji wani abu ba, yana ga wai isa ce riƙaci, in ka matsa ya ce maka shaqahat ne, ya shaƙi iska ne, yasa yake yin wannan gatsali. To kaga ashe sufanci ya biyo marahil daban-daban, ya biyo matakai daban-daban, wanda har ya kai ya zama gaba ɗaya ya fita daga ma yanayin musulunci, gaba ɗaya zama wani abu daban. Dan yanzu akwai waɗanda suke ƙoƙarin su ce sufanci da ake yi abu ne mai kyau, a daina sukar sufanci. Ibn Taymiyyah ma ya yabi sufanci, naga wasu mutanen Borno suna ta ƙoƙarin yin wannan yanzu, ɗan rubuce-rubucensu duk suna ƙoƙarin su nuna ai sufanci mara kyau shine sufancin da yake ya karkace hanya, amma akwai sufanci gangariya wanda su Ibn Taymiyyah ma sun yabe su. Wanda Ibn Taymiyyah duk waɗanda yake caccaka har ma ya kafirta wasu, su ne iyayen gidan sufayen yanzu. To kaga ba yadda za a yi sufin yanzu ya ce Ibn Taymiyyah ma ya yabe mu. Ibn Taymiyyah yana sukan su hallaci. Duk wani sufi a nan a yanzu yana ɗaukan hallaci babban wali, yana sukan su Ibn Arabi, duk wani sufi a yanzu yana daukan su Ibnu Arabi babban wato wani babban wali ne. Ibnu Taymiya yana suka Ibnu al-Farid, Umar ibn al-Farid yana suka Ibnu Sab'in, yana suka irin su Afifuddin al-Tilmisani, su Sadruddin al-Qulawi, waɗanda duk waɗannan wasu manya-manya ne a cikin tafiyar sufanci. Duk wani sufi a nan ya yarda cewa waɗannan su ne sufayensa, su ne iyayensa. To kaga ba za ka iya bugar kirji ka ce Ibnu Taymiya yana yaba mana ba, sai dai idan za ka saki hanyar waɗancan gaba ɗaya, to da ka saki hanyar su kuma ka zama mu. Saboda haka mu ba za mu damu da ka kira kanka sufi ba, inda za ka kira zuwa ga kitabu wa sunna, mu ba sunan ne ya dame mu ba. Ba wai dan ka ce ni sufi ba ne wanda ne ya dame mu. Ka kira kanka sufi ɗin ba ruwanmu. Inda har za ka tsaya a kan kitabu wa sunna, ka yaƙi bid'o'i, kuma ka yarda waɗancan da ka kira wa sufaye, ka kira waliyai, ba waliyan Allah ba ne, waliyan shaiɗan. In ka yarda da wannan, shikenan ba ruwanmu. Ka je ka ce kai su, kuma ka kakkaɓe wannan bid'o'in, ka daina ba wasu mutane wuriddai, kuma ka ce sai da izininka. Musulunci ba buƙatar sai wani ya baka izini. Muna faɗar wannan, da zarar ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to duk wani abu da Allah ya ce a alqur'ani ka ɗauka kai tsaye, duk wani abu da ya hana ka hannu ba sai wani ya yi maka izini ba, ka je wani ya baka. Allah ya ce a istighfari, qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ubangiji ya abinda ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera, duk Allah ya kira ka kai mu'mini ne, kuma ya kira ka ya ce kai, kuma sai wani ya maka izini. To daga cewa zo in baka izini ya nuna ba na Allah bane, inna Allah ne daman ai kai tintini kana da wannan izinin, baka bukatar sai wani ya baka sai da zai maka wasu sharuɗa. Wani sharuɗa kuma ba bukatar wani sharuɗa, to banda kaza banda kaza, idan ka sha taba, to in ka sha taba zikirinka ya rushe. Wannan shan taba wani abu ne daban, laifinsa daban. Kana zikiri baka zikiri, shan taba haram ne. Mu da ba mu ce zo mu baka zikiri ba, mu ma muna cewa haramci, saka ba ta da alaka da sai za a baka zikiri a haramta maka sama. Taba da man cancin da tana cutarwa. Allah kuma ya ce wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, ya nuna taba ba ta da kyau, taba haramun ci. Saka ba buƙatar wani sai ya zo ya baka zikiri ya kuma shaddanta maka wannan, amma ba zai ce kaka sha giya ba, wa ita giya ai ba matsala, ita ba za a hana ka ba, taba za a hana ka. Saboda haka duk abin da yake musulunci ba buƙatar sai an baka izini, daman automatically da ka musulunta ko ka an haife ka musulmi, ka tashi cikin musulmi, daman akwai wannan izinin. Muka ce mu in banda addinin Fir'auna ba mu taɓa duk inda za ka yi imani, za ka yi aikin addini sai wani ya baka izini. Shi ne wanda ya ce amantum lahu qabla an adana lakum, na ku imani ba baku izini, to imani sai mun nemi izinin ka Fir'auna, imani za ku ba. Duk an ce mai imanin nan, saboda ka in har an yarda shi wannan abun musulunci ne, to kawai a yi wa mutane wa'azi a faɗaikar da su, ba sai kowa ya zo an ba shi ba, an ce ka yarda kakkai kaza kakkai kaza, ba a fita. Musulunci ne, dama ai musulunci ba a so a fita. In dai ka yarda in na fita ba musulunci na fita ba, to ba musuluncin ba ne kenan. Saboda ka maganar da wasu suke ta kokarin yi cewa Ibnu Taymiya ya yabi sufaye don haka a daina sukan sufanci, mu ba mu ce ba a yabi wasu ba, ai duk cikin tafiya ana samun wasu mutanen kirki daga baya a jinjingina musu wasu abubuwa da wasu faɗa ba, muna faɗa irin wannan. Yanzu mun faɗa irin su Ibrahim ibn Adham, irin su Ma'ruful Karqi, irin su Abu Sulaiman Ad-Darani, irin su Salim ibn Abdullah Tusturi, in muka gangaro ƙasa irin su Abdulkadir Jilani, irin su Al-Junay ibn Muhammad Sayyid al-Ta'ifa, duk waɗannan muna cewa wato asali mutanen kirki ne, duk da cewa ba za mu tsarkake su 100% cewa ba su da kuskure ba, za su iya yin kuskure, amma dai wannan tafarkin da ku kuke kai a yanzu ba irin sane suka za a kai ba. To irin wannan ne Ibnu Taymiya yake yi, sai a ce ai Ibnu Taymiya ya yarda da sufanci, tare da cewa mu sufancin da muke yaƙa ba wai maganar ka zama mai tsoron Allah ba, ko ka zama mai salatin annabi, ko ka zama mai istighfari, ko ka zama ba wannan muke yaƙa ba. Wannan wato miyagun aƙidin, kamar ma batun bid'o irin su maulidi da waye, duk ba masu ba, miyagun aƙidu da suke cikin tariƙun sufaye na yanzu, aqidar hulul, aqidar ittihad, aqidar wahdatul wujud, wanda duk littattafai yanzu, duk littattafan tijjaniya wallahi in ka dauka, ka dauki littafin jawharul ma'ani, wallahi abinda yake ciki wannan in ana karanta maka sai ka ce ba a ciki ake karba, a ciki ke wallahi. A gaya maka cewa masu bautar dan maraki Allah suka bauta, kaga maganar irin su abin nan, ko masu bautar gunki su ma Allah suka bauta, kenan kaga ba wani kafiri. Kowane addini ma musulunci ne, ko kowane addini ma kai daidai ne, kamar yanda Hallaj yake faɗa, aqad al khalaiq fil ilahi aqaidan wa ana ataqadtu jami'a ma ataqaduhu, wato mutane suna da aqidu daban-daban game da Allah, wanda yace Isa dan Allah ne, wanda yace Uzair dan Allah ne, wanda yace dutse, wanda yace ruwa, wanda yace rana, wanda yace duhu, wanda yace haske, yace to ni duk gaba daya aqida ta ce. To irin waɗannan wallahi 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 suna dan a cikin littafin faida. Faida aqida ce ba duniya, tsantsar aqida ce ba duniya. Ka karanta irin su Kashiful Albas, ka karanta Jawahirur Rasa'il, ka ga wasu maganganu, ka karanta Asirul Akbar, yadda ka ji sunansa na ɗina Asirul Akbar, babban sirri, haka ƙananan ba a gaya musu. Wani cikin manyansu yake cewa da ni, yace ai kuskuren da muka yi, da muka bari Jawahirul Ma'ani ya fito, to wallahi babban kuskuren da muka yi kenan. Da muka bari aka ga Jawahirul, ai ba a bari mahjubi ya ganshi, ba a bari mahjubi ya ci shi. To kaga in har tauhidi ne, kamar yadda suke kiran shi tauhidi, dan suna kiran shi tauhidul khassa, in har tauhidi ne, abinda yake shine farko abinda ba aka ce ka koya mutane, fa yakun awwala ma tad'uhum ilayhi ay wahidullah, shine ma farkon abinda ake so ka gaya mutum. To ya raka koye kuma tauhidi, kaga ne ba tauhidi bane. Saboda haka wanda mu muke yaƙa waɗannan abubuwan, kuma ba inda za ku ce Ibn Taymiyyah da waɗannan ya kafirta irin su Ibn Arabi, irin su Al-Hallaj, irin su abin da As-Sahrawardi Al-Halabi wanda aka kashe Al-Zandaka, irin su Abdul Karim Al-Jili, ya kafirta saboda wannan aqidar, wanda yake da littafin Al-Insan Al-Kamil, aqidar cewa Allah da wani za su haɗe, ko wani zai iya shi Allah ya shiga jikinsa, ko komai ka gani Allah ne. Yana cewa wannan aqidar ta fi aqidar Yahudu da Nasara zama kafirci, dan su sun takaita allolin ciki uku. Allah ya kafirta su da qad kafara allazina qalu inna Allaha thalithu thalatha, Allah ya kafirta su akan wannan, ina ga wanda zai ce kowa ma yana iya zama Allah. To kuma wannan shine koyarwa a cikin littafin waɗanda kuke girmama, kuka ce sai mun yarda. Dan haka rigimar da ake yi dan ka zo ka kawo min Ibn Taymiyyah ya yabi waye, ya yabi waye, ya yabi waye cikin mutanen da kai kake jin cewa sufaye ne, to sai ka ɗauko abinda muke rikici a kansa, ka kawo min inda Ibn Taymiyyah ya yabi abin, ni kuma zan kawo maka inda ya soki wannan abin. Dan haka wannan shine abin tattaunawa. Dan da ga wasu mutanen Maiduguri sun yi wannan sunan tattafai, ai Ibn Taymiyyah ma ya da sufanci, tare da cewa sun ki kawo abubuwan da yanzu ake yadawa a matsayin sufancin, kuma ɗariƙun da suke jingina kansu da shi ɗariƙu ne ba duniya, ba su ne irin maganganun su Hallaj, abin nan su maganganun su Junayd Ibn Muhammad ba. Shi Junayd Ibn Muhammad yake cewa ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunna, iliminmu wato abin nan adabaibaye yake da alqur'ani da hadisi, wato duk abin da zai fita daga alqur'ani da hadisi ba za mu yarda da shi ba. Abu Sulaiman Ad-Darani yake cewa sautari wata fa'ida daga cikin maganganun mutanenmu, tsufaye takan ɗarsu a zuciyata, amma ba na yarda da ita sai da shaidu guda biyu, alqur'ani da hadisi. Na kaga in Ibn Taymiyyah ya yaba ma waɗannan ba laifi ne ba, amma waɗanda kuke jinjinawa ya soke su, ya kafirta musu, kaga ba ka zo ka ce Ibn Taymiyyah an zalunce shi, ai wanda gani na cewa ai an zalunce Ibn Taymiyyah da aka ɗauke shi maƙiyin sufaye. in kana nufin makiyin sufaye ku to ba zalunce shi ba, kama ce ba makiyin su bane to dan ka zalunce shi, domin ba zai taba yadda da abin da to me yasa sufayen zamanin su suka yake shi, sufayen zamanin su Abu Nasr al-Manbaji, Abu Nasr al-Manbaji babban sufi ne a zamanin sa, yana girmama irin su Hallaj, ba sa da miki jira Ibn Taymiyya, yana daukan Ibn Taymiyya babban aduwin sa, yayi sa'ayi yadda zai ga an kashe ma Ibn Taymiyya gaba daya, an kauda shi daga doran kasa bai yi nasara ba. To inda Ibn Taymiyya masoyin sufaye ne irin wanda kuke magana, ai da ba abin da zai sa na Abu Nasr al-Manbaji, duk da Ibn Taymiyya da wasun su suna daukan Abu Nasr al-Manbaji din nan wani ami ne ga magarin mutum ne da kawai dai aka cusa masa abin ba ma ya fahimta, shi yasa yake bakar adawa da wanda yake bayanin gaskiya, saboda shi ba ya fahimtar inda abin ya sa gaba, kasa akwai irin wadannan an cusa musu abin kawai an ce gashi dan ku rike san Allah ne, san manzon Allah ne, don haka sai ta bakar adawa, an kuma koye wasu littattafai ake karanta musu, a yadda muke karatun nan ba ma rufe wani abu, duk abin da muka zo duk wani baki da muka zo ta kan za mu fasara shi, ba wani abu da muke tsallakewa, kuma littafin Ibn Taymiyya ne, kuma ba wani littafi da Ibn Taymiyya zai yi da za mu ce wannan littafin ba, wato muna jin tsoron mu karanta mutane, babu shi, sai dai ko mu ce watakila ya yi tsauri, ba lalle ne ilimin da yake ciki a fahimta ba, saboda zai kutsa cikin wasu ilimin muka, zai zo na magana usulul fiqi ya matsa a cikin, kaga jama'a irin dandazo haka ba su bacci mai wani usulul fiqi, ana mutlaq muqayyad khas am, ba zai fahimci wani alqiyasu shumuli alqiyasu istisna'i, ba zai fahimci wannan ba, ba wai dan abun ya fi karfin a fito a faɗe shi bane saboda munin su, fa ba kullum mun kira muke littafan da muka ce akwai barna a ciki ake ganin laifi muke, to a dauko su sai a karanta wa jama'a, ko a ce gashi abin da ake cewa laifi ne, gashi yanzu ina laifin yake a ciki, a dauko a karanta, da can shekarun baya akan dan karanta irin su Yaqutatul Farida, yanzu ita ma koye ta, wallahi ba a fitowa a karanta, akwai kusa darasin ta a radio, ni yanzu ba zan ki ka sa darasin nan na a radio ba, sai dai kai ka ki, amma ni ba zan ki ba, to mutum ya dauko Yaqutatul Farida ko wani abu ya zo ya karanta a sa a radio, za a ji abinda muke faɗa ba a so mu faɗa, shi mai Yaqutatul Farida yake faɗa. To anan Ibn Taymiyya yana koro mana batun asalin wannan sunan, da yadda aka yi ta tababa da kai kawo wajen ma a tantance asalin sunan ina ma daga ina ma ya fito, shi yasa wani malami ya ce to kaga ko dai wannan nuna cewa abin nan baya da wani asali mai kyau, shi yasa ake ta koyoye, ko ku a'a saboda rashin tushe guda daya, shi yasa kowa ya bushi iska ya faɗi abin da yake so, ko dai saboda asalin ba kyau, shi yasa da ka zo sai su bagarar da kai, wannan ba zai bagarar da kai ya ce ai asalin mu kaza ne, wannan ba ya bagarar da kai wancan, sai ka samu maganganu da yawa ka rasa ma wanda za ka riki, ko kuma a ba ma asalin da haka kowa kama kama yake. Ya ce wasara aizan ismul fuqara ya ani bi ahlus suluk, aka zo ana amfani da kalmar fuqara ana nufin masu suluki, irin waɗanda suke masu zuhudu, masu ibada su ne masu suluki. Wa hadha urfun hadith, tace to wannan sabuwar al'ada ce, wato ba a santa a da can ba, to shine zai zo yi magana akan shi fakiri ko sufi ko mai wadata a cikin su wa za a fifita, fakiri mai hakuri ko a'a mai wadata mai godiya, to zai zo kan wannan mas'ala domin suna kawo ta domin fifita kansu, da haka suke lazumta wa duk wanda zai bi tafarkin su sai ya zama matalauci cikakke, wanda zai bi tafarkin sai ya zama, shi yasa suke kiran kansu al-fuqara. Muna mu da yanzu har fa wannan suke dan samu wani abin duniya, kaga a sufancin ma kawai suna dai kawai hayaniya ne, amma in za a yi tsufancin ai a daina cin mai daɗi, a bar mana mumuci, a daina hawa mai kyau, a bar mana mumu hau, a daina sa sutura mai kyau ana fariya da ita, a bar mana mumusa, wannan shi ne ya daidai da tsufancin da kuke ƙoƙarin ku jingina kansu da shi, shi ne asalin waɗanda suka fara batun tsufancin ko ake jingina tsufancin zuwa gare su haka suka yi. Wani ya abin nan ya ga wani ya shiga sufanci, ya tambaye shi idan za ya ce kasuwa, ya ce to kai wannan baka dace da sha'aninmu ba, ai wanda zai bi harkan ba zai je kasuwa ba. To zuba ma kasuwanci da rigima ake da su wajen harkar siyasa, a ce wanda ya ce ka ba wasu wani ka hana mu, mu ba za a ba mu ba, kai sufi ya kamata a hana ka, domin tabarkin da kake ji shi ne tabarkin gudun duniya. Ibrahim ibn Adham ubansa sarki ne, mai sarauta ne, amma ya gudu. To kai kuma rigima kake wai an san ma wani kai ba san maka ba, ko an san ma wani da yawa kai an baka kaɗan, wanda su a gurin su ba batun kasuwa ma, kasuwa ma wannan ba za ka je ba. In kana son ka ga sufancin da hakika duba iya ulumuddin na Ghazali, ba su ne wanda suka rungumi sufancin daga baya ba. To ka duba iya ulumuddin har falalar yunwa ake faɗa, falalar ka zauna da yunwa. Ko amma kai ana rigima da kai akan an ci an baka kaɗan, kai bai ishe ka ba, an ba su wani miliyan goma ko an ba mu biyu, kaga miliyan goma miliyan biyu ɗin nan da aka baka ta kore ka daga sufanci. In aka ɗau sufancin aka auna ka da shi, to wannan miliyan biyu da karɓa ta kore ka daga ciki. Ka daina rigima akan abin da ba kai tuntuni korare ne, kawai in za ka yi sunna ka zo ka yi, ka watsar da duk wata bid'a, sai ka rayu cikin jin daɗi. Za ka sa mai kyau, za ka ci mai kyau, za ka yi sutura mai kyau, kuma duk kana jin cewa daidai kake yi, ba wanda ya sai ce laifi kake, sai a sunna. Dan ka ci mai kyau, ka sa sutura mai kyau, ka hau abu mai kyau, ka yi gida mai kyau, ka auri mace mai kyau, duk wannan ba wanda zai tuhume ka da cewa ka yi laifi a sunnance. Amma a sufance, in kai haka to sufancin kawai ka mai da shi wani sayan bod ne dan ka tara kudin jama'a, amma ba sufancin ne ka yadda da shi ba. Allah madaukakin sarki ba mu dacewa. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Azza wa jalla.